يقول المصنف رحمه الله: فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. والضلال الأمر بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم بالرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحق؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المتحدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال الحسن البصري: الرضا عزيز، ولكن الصبر من هو المؤمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Mujibbo a nan jihar Katsina a kofar Kaura, a wannan yammaci na ranar Talata 7 ga watan Rabi'u Sani, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1330, kuma wanda ya zo daidai da 11 ga watan 4 shekara ta miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu na mako-mako, nawa na ce? 11 ga watan 4 shekara ta miladiya 1000, shekara ta hijiriya 1430, wanda ya zo daidai da 7 ga watan 4 miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wannan kuma shine majalisinmu na 32, ko a jerin gwanin majalisan wannan darasi kuma shine na 76. Ibn Taymiyyah yana magana akan gabar haƙuri, aiki daga cikin ayyukan zuciya, wato haƙuri, juriya. A darasinmu na ƙarshe mun yi bayanin abinda wannan kalma ta haƙuri take nufi, da kuma kashe-kashenta, kamar yadda malamai suka yi bayani a littattafansu. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan batu na haƙuri don zamantowarsa ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke da alaƙa da ayyukan zuciya, wanda ɗan adam ba zai samu rayuwa mai daɗi mai nutsuwa a nan duniya ba sai da shi. Idan babu haƙuri a zuciya, to ɗan adam ba zai taɓa samun nutsuwa a rayuwarsa ba. Saboda haka haƙuri ya zama wajibi, ba wai mustahabi kadai ba. Haƙuri akan abin da zai samu mutum na bashin rai dole ne yayi. Yayi haƙuri kuma akan da'a ta Ubangiji, yayi haƙuri ya jure, yayi biyayya ga abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce biyayya akan ta. Kamar yadda zai yi haƙuri ya jure, ya yaƙi zuciyarsa, ya yaƙi shaitan, ya yaƙi soyayyen zuciya, ya yaƙi san duniya, ya bar abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce a bari. Malam ya kawo mana maganar Mu'adh ibn Jabal, sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, inda yake cewa: alaikum bil ilmi fa inna talabahu lillahi ibada wa ma'rifatahu khashya wal bahth anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqa wa mudhakaratahu tasbih به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. معاذ بن جبل الله يقال ما سيرداء يتي عليكم بالعلم ناهو ليكو دا علمي نا أمرشيكو كنيمي علمي فإن طلبه لله عبادة دومن نيمن علمي عبادة كيغا الله ومعرفته خشية سنن سنن علمي سامن علمي يلا قادر دا طوران الله والبحث عنه جهاد سنن بنشكيه أكن علمي جهاديني وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة سنن كرن تد علمي قوان دا باشد علمي صدقاتي ومذاكرته تسبيه سنن بي تسا دا تنتن تني دنقل دا شي تسبيه ليغا الله به يعرف الله دا علمي لأكي سنن الله ويعبد هرما أبو تامسا وبه يمجد الله ويوحد دا شي أكي جرم مع الله دا شي كما أكي كأي تاشي يرفع الله بالعلم أقواما الله ينا توكك وسمتاني أدليل العلمي يجعلهم للناس قادة وأئمة يسن ناس شوى قبني جاغوروري نا متاني يهتدون بهم متاني نا شريوى تدليل سو وينتهون الى رأيهم متاني نا ركو درأي سو دسنان سو. مالا ابن تيمية الله يتكن سيتي فجعل البحث عن العلم من الجهاد. معاذ بن جبل الله تعالى ما سيرده يسن يبنشكي دنقل دا علمي بنشكي اكن علمي يلسى فاشي أمطأي النوء نجهادي ولا بد في الجهاد من السبر وانت كمدف زي جهادي تودول ليه يساموها قولي لجوليا أزوك يسا معناتك وانت زي فتني من إلمي تودول ليه يحقولي يهي جوليا يدولي يحقول دبابو يحقول دلشي يحقول دابند دزي شكرو دشي أوجن من إلمي نولا أنشي كوبات شرين ودنن أبو بوادوك كسو هناشي wato neman ilimi ya jajirce ya ga ya same shi domin wannan jihadi ne jihadi kuma sai mutun ya danna zuciyarsa wani hada qala ta'ala saboda haka ne Allah ta'ala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr har zuwa ƙarshen sura wannan sura ita ce suratul asri ita ce surar da Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda yake cewa da a ce mutane za su yi tunani لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم دا متعني ذات تلاني دنقل دا ونن سورة معنا تفهن شيء تفهن تتقلي تو دا ونن ما يأشيسو دا ونن سورة تائشي تطالع مسورة أيوة وبنجي أتكين ودن نن كلمومي تقيتتو ودن نن جملو دي تقيتتو آيوي دا بسوشي أكوبا وبنجي يا تطالع رأيوار متم يا تطالع رأيوار دن أدم ya tsara masa hanyar da idan ya bi ta zai samu tsira zai samu rayuwa mai kyau a nan duniya kuma zai samu rayuwa mai kyau a lahira a cikin waɗannan ƴan takaitattun kalmomi ko kuma ayoyi guda uku ubangiji ya nuna wa dan adam abinda yake daidai ya kuma nuna masa abinda yake ba daidai ba ubangiji yayi rantsuwa da al-asr wato zamani wannan kalma ta al-asr malamai sun yi sabani wajen ba ta ma'ana wasu suka ce ana nufin zamani kaco kam ana nufin addaru domin duk abin da yake faruwa na abubuwan mamaki suna faruwa ne a cikin da'irar zamani ba sa fita daga zamani abinda duk zai samu dan adam na jin dadi yana samun shi ne a cikin da'ira ta zamani abinda zai same shi na rashin jin dadi yana samun shi a cikin da'ira ta zamani a cikin ta ubangiji yake samar da wasu halittu a cikin ta ubangiji yake karbar rayukan wasu a cikin wannan da'ira ta zamani ubangiji yake daukaka wasu mutane a cikin ta kuma yake kaskanta wasu a cikin ta ne ubangiji yake ba ma wasu lafiya wasu kuma ya jarrabe su da rashin lafiya wasu ya ba su samu wasu kuma ya hana su ya jarrabe su da talauci duk wasu taqallubatul ahwal jujjuyawar halaye daga wannan zuwa wancan suna faruwa ne a cikin da'irar zamani saboda haka zamani yana cike da abubuwan mamaki wannan ta sa ubangiji madaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi domin ya nuna maka abubuwan da zamani ya kunsa na ban mamaki ya jawo hankalinka zuwa yin izina da kuma wato wa'azantuwa da shi kansa zamani wasu suka ce al-asr anan ana nufin wato lokacin la'asar lokacin da asar lokaci ne wanda yake kamar yadda al-Hasan al-Basri yake cewa lokaci ne da yake nuna maka al-kiyama ta kusa, domin a lokacin da asar shine lokacin da dan kasuwa bayan ya yi sammako ya fita ya je kasuwa, da zarar la'asar ta yi to zai fara kuma lissafin me ya samu na riba ko kuma me ya samu na hasara. A wannan lokaci idan ya ga abin da ya samu na riba ne yawa ne ya yi farin ciki, idan kuma abin da ya samu na asara ya yawaita ya yi bakin ciki. Wato kamar Ubangiji yana jan hankali ne ga dan adam cewa ya yi sauri ya tanadi abin da zai tanada na guzuri tun a nan duniya, domin alkiyama ta kusanto. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كما عند الله يقول حسابي نمتاني يا مرقو كسا أما سنة تكين دفلا سنة تكين ربكنوا دمدوان لانا. وبنجدي أوت آية يكينون القيامة تامرقو كسا اقتربت الساعة وانشق القمر القيامة تامرقو كسا نوعا كلا لنزوا دا لوكة كلا أثر كما كلا نزوا دا زمتن cewa ya gaggauta ya dubi ayyukansa. Idan abin da ya tara mai kyau ne to ya yi wa Allah madaukakin sarki godiya, idan kuma abin da ya aikata ba mai kyau ba ne to ya sani yana da sauran lokaci, bai makara ba, rana ba ta faɗi ba, alkiyamar ba ta zo ba, ya yi sauri ya tuba ya gyara abin da ya rage na rayuwarsa. Wannan shi ne hikimar da ta sa in ji wasu malamai Ubangiji ya yi rantsuwa da wannan lokaci na la'asar. Shi ya sa wato Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya nuna girman wannan lokaci a cikin hadisinsa da ya faɗi mutanen da Ubangiji ba zai kula su ba ranar gobe kiyama. Daga ciki ya ce da mutumin da ya yi rantsuwa bayan la'asar akan wata haja, akan wata kadara tashi, ya ce wallahi tallahi ga abin da ya saye ta, da abin da ya karbe ta alhalin ƙarya yake, domin kawai ya ainihin rubta mai saya shi ga kuɗin da ya saye ta shi ma a kaza ya same ta. To Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya yi rantsuwa bayan la'asar, domin wannan yana nuna girman wannan lokaci. Shi yasa hatta waɗanda za a rantsar akan shaida ta wasiya kamar yadda Ubangiji ya faɗa ya da yake min ba'da salati, bayan sallah malamai suka ce ana nufin sallar la'asar. Idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyah ithnani dawa 'adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fi al-ard fa asabatkum musibat al-maut tahbisunahuma min ba'd as-salati fayuqsimani billahi in irtabtum hazwa karshen aya. Ubangiji yake ku tsare su su yi rantsuwa bayan sallah. Da dama daga cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin bayan sallar la'asar, domin wannan lokaci ne wanda yake da girma kwarai da gaske. Wasu malamai suka ce wal asri Ubangiji yana rantsuwa da ita kanta sallar la'asar din ne. Allah madaukakin sarki ya nuna girmanta a cikin fadar sa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin. Ubangiji da yace ku kiyaye salloli, sai yace was salati al wusta kuma ku kiyaye sallar tsakatsakiya, sallah mafi matsayi mafi daraja. Malamai da dama suka ce ita ce salatu al asri, sallah ta la'asar ita ake nufi, domin ita ce ta zama kamar shamaki ko katanga tsakanin sallolin da ake yin su da rana da kuma sallolin da ake yin su cikin dare, ita ce ta zama a tsakatsakiyar su. Shi yasa Ubangiji ya kira ta salatul wusta, ambatanta ita kadai bayan ta shiga cikin jumullar kalmar as-salawat da Ubangiji ya faɗa hafizu ala as-salawati. Sallar la'asar ta shiga karkashin wannan kalmar, amma duk da haka Ubangiji sai ya sake ware ta ita kadai ya ambace ta was salatul wusta. Wannan yana nuna maka martabar ta da girmanta da falalarta a cikin salloli. Shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man fatahu salatul asr fa ka'annama wutira ahlihi wa maluhu, wanda duk sallar la'asar ta kubuce masa kamar yayi asarar iyalinsa ne gaba daya, yayi asarar dukiyarsa gaba daya. Wannan yana nuna maka girmanta. A wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa man fatahu salatul asr faqad habita amaluhu, wanda ya bari sallar la'asar ta kubuce masa aikin sa ya rushe, ma'ana aikin sa a wannan ranar ya ruguje. Wannan duk yana nuna maka girman ita wannan sallah din ta la'asar. Shi yasa wasu malamai suka ce wal asri ana rantsuwa ne da ita wannan sallah din, domin a kala jan hankalinka zuwa ga muhimmancin ta. wasu kuma daga cikin malamai suka ce wal asri ana nufin zamani da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa. Zamanin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sa babu shakka ya samu fifiku akan zamanin nuka da suka gabace shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da fifiko akan dukkan annabawan da suka gabace shi, don haka zamanin da Allah ya aiko shi a ciki shi ma ya dosani wannan fifiko din na Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan sauran zamanin nukan da suka gabace shi. A dalilin haka wannan al'umma ta zama ita ce al'umma mafi martaba, mafi daraja, mafi alkhairi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ubangiji ya fifita wannan al'umma akan sauran al'ummomi duka, yace ku kuka kasance mafi alkhairin mutane, ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu, wa tanhauna 'anil munkari kuna hana mummunan abu, wa tu'minuna billah kuna yin imani da Allah. Ubangiji yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka nan muka sanya ku al'umma ce tsakatsaki. Al'umma tsakatsaki malamai suka ce ana nufin al'umma adala. Haka manzo sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yazo cikin sahih al-Bukhari ya fassara ummatan wasata, yace al-wasatu al-adl. Allah madaukakin sarki ya yabi wannan al'umma da cewa al'umma ce adala, al'umma ce da bata san zalunci ba. Duk wanda zai bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bi addinin sa sau da kafa har ya kasance cikin ummatul ijaba, to babu shakka ya samu wannan yabo na cewa shi adali ne. Wasu malamai suka ce al-wasat sune al-khiyaru al-udulul khiyar, adalai waɗanda suke zababbu, zababbu waɗanda suke masu fifiko, kamar yanda ake cewa kamar yanda larabawa suke cewa al-quraishu awsatul arabi nasaban wa dara, awsatul arabi nasaban wa dara suna nufin khairul arabi. Quraishawa sune mafi alkhairin larabawa, amma sai suka yi amfani da kalmar wasaf. Wannan fifiko da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta samu, ta same shi ne a dalilin aiko mata da manzo sallallahu alaihi wa sallama a matsayin annabinta. Ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa misalin ku ku wannan al'umma tawa da kuma misalin al'ummomin da suka gabace ku, kamar misalin wani mutum ne da ya dauki ma'aikata su yi masa aiki daga safe zuwa faduwar rana akan wani lada, wata jinga da ya ainihin yarjejeniya da su. Suka yi aiki har zuwa azhar, sai suka ce su ba za su iya kara shi aikin ba, kuma sun yarda duk aikin da suka yi a baya sun yi a banza, sai suka yi tafiyar su. Ya dauko wasu ya ce to su kara shi, zai ba su wannan ladan da zai jinga da na farko. Su fara daga lokacin azhar zuwa faduwar rana, suka fara la'asar nayi, su ma suka ce ba za su iya ci gaba da wannan aikin ba, sun gaji kuma sun yarda abinda duk suka yi na baya ya tafi a banza, kada a ba su kokobo. Sauraka suka kama hanya. Sannan wannan mutum sai ya dauko wasu ma'aikatan ya ce to ku ku dauka ku kalashe wannan aiki daga la'asar zuwa magariba, zan ba ku ladan waɗanda ladan da nayi jinga da na farko da shi. Saboda haka suka zo suka fara daga bayan la'asar zuwa faduwar rana, Ubangiji ya ba su, ko kuma wannan mutum ya ba su ladan da yayi jinga da wanda zai ba wa waɗannan ma'aikata duka. Ce to misalin ku da Yahudu da Nasara kenan. Yahudawa su aka fara dora wannan aiki, suka yi zuwa azhar suka ce ba za su ci gaba ba. Nasara suka zo aka ba su aka ce su karasa daga azhar zuwa faduwar rana, al'asar nayi suka ce ba za su iya ba, suka watsar. Al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma ta zo aka danka mata daga al'asar zuwa faduwar rana, kuma ta samu ladan duka al'ummomin da suka gabata. To wannan ita ce falalar wannan al'umma, tana da ladan da dukkan al'ummomi suka za su samu da a ce sun rike wannan aiki. Saboda haka wannan al'umma sai ta zama ita ce tafi karancin aiki, sannan kuma ita ce tafi yawan lada. Wannan yana nuna girman wannan al'umma, kuma ba dan wani abu ba, saboda zaban annabi sallallahu alaihi wasallama fiyayen halittu ya kasance shine jagora, shine annabi na wannan al'umma. Don haka wasu malamai suka ce wal asri anan ishara ce zuwa ga wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallama, asru risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. A takaicen takaitawa waɗannan ma'anoni duka kana iya cewa kalmar wal asri da za ta kunshe su. A nan dai Ubangiji yana jan hankali ne zuwa ga abubuwan mamaki da ya halitta. abubuwa na kudura da ran al'ajabi da Ubangiji ya halitta ya kinsa shi a cikin zamani, dan ya jawo hankalin dan Adam akan cewa yayi da akari da zamanin nan, da lokacin nan, daga faduwar rana, daga hudowar rana zuwa faduwar ta, gaba daya rayuwar dan Adam anan ta dunkule ta tunkushe a ciki. Abinda duk yake raguwa na wannan lokaci wani bangare ne dan Adam yake tafiya. Inna ba anta ayyamun kullama zahaba ba'd yawmin zahaba ba'duka. Muna farin ciki duk sanda muka ga cewa rana ta hudu ta fadi mun kwana lafiya, muna farin ciki. Amma ko mun san cewa wani bangare ne na ajalinmu ne muka cinye ba. Saboda haka akwai jan hankali babba cikin yin wannan rantsuwa, kuma wannan ita ce dabi'a ta Ubangiji, duk sanda ya rantsuwa da wani abu yana yi ne domin jan hankali na dan Adam zuwa ga wannan abu, zuwa ga wannan abun domin ya yi tunani, ya wa'azantu, ya dau darussa da karkashin wannan abu. Saboda haka hudowar rana da faduwarta, jujjuyawar yanayi, ainihin zuwan dare da fitowar rana, duk waɗannan alamomi ne da dan Adam ya kamata ko ya wajaba ya dauki izina da karkashin su. Allah ya ce innal insana lafi khusr, wannan shine jawabul qatar. Mene yasa Ubangiji ya rantsuwa, ko akan me Ubangiji yayi wacce rantsuwa? Yayi ta ne domin ya ce mana innal insana lafi khusr, lalle dan Adam tabbaci hakika yana cikin hasara. Bayan Ubangiji yayi rantsuwa, rantsuwa tana nuna girman abin da aka yi rantsuwa saboda shi. Sannan sai kuma ya kara da inna harfu tawkid ne. Sannan sai ya kara da lamun lafi, wanda shi ma lamun din nan harfu ne na tawkid, wato magana ce da Ubangiji yayi kuma ya karfafe ta da ababan karfafawa guda uku, alqasamu, inna, da kuma lamun tawkid, wanda wannan yana nuna maka girman abin da Ubangiji yake faɗa ƙarƙashin wannan jumla. Innal insana, lalle mutum, lalle jinsin mutum, kowane mutum, lafi kusurin, yana cikin hasara. Kowane mutum, lalle tabbaci hakika yana cikin hasara. A nan Ubangiji ya game dukkan wani jinsi na mutum, sai ya ce illal ladhina amanu, sai dai waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai, wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabri, suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri. Ma'ana dukkan wani ɗan Adam a cikin hasara yake. Ubangiji ya yi amfani da kalmar lafi khusrin, lafi khusrin, bai ma ce innal insana la khasirun ba, yana ita innal insana la khasirun, amma sai aka kawo fi harfin fi wanda yake nuna az-zarf, fi khusrin, wato kamar dan Adam a zagaye yake ta ko ina hasara ce ta zagaye shi, yana cikin ta duhudum, gabansa da bayansa, hauninsa da damansa, gaba daya zagaye yake, kewaye yake da hasara. Bayan da za a iya ya fita daga cikin wannan rintsi na hasara din, sai ya hada waɗannan sifofi guda hudu. Mai waɗannan sifofi guda hudu shi ke kadai zai iya tsallake wannan hasara din, shi ne kadai zai iya hawa tudun min tsira. Wanda duk ya rasa ɗaya daga cikin sifofin nan, to yana cikin hadarin kamuwa ko wannan hasara ta auka mata. Illal ladina amanu, sai wanda suka yi imani, sifa ta farko kenan, wa amilus salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai. Al-imanu wal-amalu salih wat-tawasi bil-haqq wat-tawasi bis-sabri, waɗannan su ne sifofi guda hudu: imani, aiki na ƙwarai, wasici da gaskiya, sannan kuma wasici da haƙuri. Imani da aiki na ƙwarai abubuwa ne biyu da ba za su taɓa rabuwa ba. Babu yadda za a samu imani ba a samu aiki na ƙwarai ba, ko a samu aiki na ƙwarai kuma babu imani. Dole mai imani wanda imaninsa na gaskiya ne, za ka ga alamun imanin a tare da shi, za ka ga ayyuka na ƙwarai a kan gabansa. Wanda duk ka ga ayyukan ƙwarai wanda Ubangiji yake so ya yarda da su tattare da shi, to alama akwai imani na gaskiya a zuciyarsa. Saboda haka waɗannan sifofi guda biyu mutalazima ne, la yanfaku ba'dhuhuma an ba'd, sashin su bai rabuwa da sashi, a haɗe suke. At-tawasi bil haqq, wasici da gaskiya, wasici da gaskiya ya kunshi sanin gaskiya din, kasanta sannan ka sanar da wani. Ba zai yiwu ka sanar da abinda baka sani ba, abinda ka sani shi za ka sanar. Duk abinda kuma ka sani na gaskiya wajibi ne, wanda bai sani ba ya sani ta hannunka. Don haka kalmar at-tawasi bil haqqi yana ya kunshi neman ilimi ya kuma kunshi yada shi, yada shi ta hanyar karantarwa, yada shi ta hanyar da'awa, duk ya shiga karkashin at-tawasi bil haqq, at-tawasi bis sabr, wasici da hakuri. Domin ba zai yiwu ba ka samu ilimi sai ka yi hakuri ka yi juriya, ba zai yiwu ba ka yada ilimi ka yi da'awa zuwa ga gaskiya, ka hana mutane abinda ba daidai ba, ka umarce su da abinda yake daidai, sai ka yi haƙuri domin za ka ga ɓacin rai da abubuwan da ba ka su. Dole ne sai da haƙuri at-tawasi bil haqqi zai yi, shi ya sa Ubangiji ya sa shi a ƙarshe. Bal ma wasu malamai suna cewa at-tawasi bil sabri da Ubangiji ya faɗa a ƙarshe yana nuna cewa gaba ɗaya abubuwan sifofin guda uku da suka gabata ba za su tabbata ba su kammala sai an samu na ƙarshe ɗin. In ba a samu haƙuri ba imanin ma ba zai samu ba, in ba a samu haƙuri ba aikin ƙare ba za su samu ba, in ba a samu haƙuri ba ba za a iya karanta gaskiya ba ballantana a karantar da su. Kawai haka at-tawasi bis sabr ya kunshi dukkan sifofin da ko kuma buƙatuwar dukkan sifofin da suka gabata zuwa ga at-tawasi bis sabr buƙatuwa ce wacce take tafila talalle dole a same shi. To kaga wanda zai yi tintintini dangane da wannan sura zai ga cewa Ubangiji ya gama tsara rayuwar ɗan adam gaba ɗaya, domin ɗan adam abinda ake bukata daga gare shi ya zama mutum na kwarai a karan kansa kuma ya zama mai amfanar da waninsa. An ya kuna salihan fi nafsi wa an ya kuna muslihan li ghairihi, an yanfa'a nafsuhu wa an yata'adda naf'uhu ila ghairi, abinda ake bukatar dan adam ya zama kenan. Duk dan adam wanda yake tubalin ginin al'umma ce ta kwarai dole ya hada sifofin nan guda biyu, dole ya zama a karan kansa mutumin kirki sannan kuma mai amfanar da wani ne, ba kawai ya zama shi mutumin kirki ba amma ba ruwan shi mutane su zama na kirki ko su zama ba na kirki ba, shi duk ɗaya ne abun sa, shi tunda ya tsira kowa ma ya halaka ba abinda ya shalle shi, wannan ba dan adam ne na kwarai ba. Kira za ka sura ta hada bangarori biyu, amanu wa amilu salihati fi anfusihim, tawasi bil haqqi tawasi bis sabri li ghairi, ta hada wanda shine kamalar dan adam ya zama a karan kansa mai kyau ne, ya yi imani ya yi ayyuka na kwarai, kaga ya zama mutum salihi mutum na kwarai. Sannan wata waso bil haqqi wata waso bis sabri, kaga anan zai amfanar da wasu nan ma kuma ya kara samun kamala. Saboda haka surar ta kunshi abubuwan da ake bukata, sannan surar kaga tana nuna mutane sun kasu gida biyu, da aka ce al-asr ana nufin wannan zamani da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki, sai kuma surar ta yi ishara zuwa ga mutane dangane da wannan aike da Allah ya yi a cikin wannan zamani sun kasu gida biyu. Akwai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai suka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka karanci abin da yazo da shi suka karantar, akwai kuma waɗanda suka yi wa abin wato ruban sa kai narkashi kowa ba su waiwaye abin ba kwata kwata ba su yi imani da shi ba ballantana har su karanci abin da yazo da shi ballantana har su karantar. Wato wanda yayi imani din wannan shine ya fita daga cikin hasara, wanda ko bai yi imani ba kasantuwarsa a cikin wannan zamanin ba zai sa shi ya tsira da komai ba, zai zama a cikin wannan hasara. Kada ka ji martaba da daraja da falala ta wannan zamani ka ɗauka shikenan dukkan wani wanda ya ceto wannan zamani to ya tsira, a'a zai iya shigowa cikin wannan zamani amma bai tsira daga cikin hasara ba, saboda bai shiga ƙarƙashin illal ladzina amanu wa amilus salihati ba. Kuma kaga anan an baso dan adam gaba daya a sifanta shi da hasara, wanda hasara anan ita ce hasara ta duniya da lahira duka, hasara anan ta kunshi hasara ta duniya da lahira, shi yasa ta zo nakira lafi khusrin. Nakira tana dauke da ma'ana biyu, abu yana zuwa nakira ko ayi tankirin salit tahwil ko kuma ayi tankirin salit tahqir, ko a kawo shi nakira dan a nuna maka girman sa abu ne mai ban tsoro, ko kuma a kawo shi nakira dan a nuna maka kaskantaccen abu ne wulakantacce. Saboda kaga zai iya daukan duka ma'anonin biyu. Wannan hasara da ake faɗa ta kasance kafirci ne, ta kasance bata ne, ta kasance fita ne daga biyar Allah, babu shakka wannan hasara ce wacce take babba, babu hasara da take wannan. In ta kasance hasara ce ta mutum ya rike duniya ya saki lahira, kaga ya rike wani abu kaskantacce, ya rike wani abu wanda bai taka kara ya karya ba, ya yi asarar jarinsa gaba daya. Saboda haka wanda zai rasa imani da aiki na kwarai da at-tawasi bil haqq da at-tawasi bis sabr to wannan yayi asara ga garuma kuma ya rike abin da yake ba wanda zai kai shi ko ina ba. Sannan Allah madaukakin sarki yace wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, ka ambaci bayina Ibrahim da Ishaq da Yaqub ulil aidi ma'abuta karfi wal absar kuma ma'abuta basira. Ma'abuta karfi ta wajen da'a, suna da karfi wajen yi wa Allah da'a, suna da karfin zuciya wajen su yi wa Allah da'a. Wal absar suna da karfin basira kuma na wajen su san abinda yake wajibi akan su su yi shi, su san abinda ba daidai ba su bashi. Saboda haka al absar ana nufin al uqul, ana nufin al ilmun nafi'i. Ulil aidi ishara ce zuwa ga al amalu salih, wal absar ishara ce zuwa ga al ilmun nafi'i. Kamar yadda wannan sura ta yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyu, amanu wa amilu salihati al amalu salih, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr al ilm an nafi'. Fal ilmu an nafi' huwa aslul huda, ilimi mai amfani shine tushen shiriya. Wal amalu bil haqqi huwa ar-rashad, aiki da gaskiya kuma ita ce shiriya. Wa ziddul awwal, kishiyar ilimi mai amfani shine ad-dalal, bacewa, fagamniya, dimuwa, rashin sanin al-qibla shine kishiyar al-ilmun nafi. Duk mutumin da ya rasa al-ilmun nafi to zai zama yana ta fagam-fagam, zai zama yana ta bulumbituwa, ya rasa ina zai sa kanshi, ina ce al-qibla ta, ina zai bi, ina ya tafi, kuma daga ina yake, ba zai sani ba. Wannan shine ad-dalal. Ad-dalal shine ka bace, ka kasa gane hanya, ka kasa gane gabas kake ko yamma, kuda kake ko arewa, sama ko ƙasa, kai ne ga kanan, shine ad-dalal. Diddu tsani al-ghayyu, kishiyar nabi kuma shine ainihin wato ƙin gaskiya, a ƙin bin gaskiya, ƙin bin gaskiya, mutum ya san ta amma ya kiya. To sanda aka ce ya kiya, to kaga ya san abin da ake so ya yi da gangan ya ƙi. Kaga akwai bambanci da ad-dalal. Ad-dalal bai ma san ina ya sa gaba ba, kamar da Iliya Azim Abu Mazin yake cewa ji'tu la adri min aina ji'tu wa laqad absartu quddami tariqan famashaytu وسأسقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. هذا ونشيد أبدان يشيازو دقا إلايزو بيتنيما شيد ياغا هنيا أقبل سكوي يقام بي ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت ياغا هنيا أقبل سكوي يقول كفا يقام أقبل سينا تتفيا وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت kuma yake haka zai ta tafiya ya so ko ya yi ba zai yi hukuna ba. Yana nufin rayuwar da ya tsinci kansa a ciki bai san daga ina yake ba, kuma dole ya rayu ko ya ci ko ya so. Kaifa ji'tu, ta yaya ya zo, kaifa absartu tariqi, yaya ya gane hanyar da yake bi, yake lastu adri, yake bai sani ba. Wa limadha lastu adri, me yasa bai sanin ba, yake lastu adri, wannan ma bai san ansar. Wato kaga wannan shine dan Allah adri, ce dan mazhaba Allah adariya. Yace aqaidun ana am maqulu am sa'irun am ad-darbu yasiru am kilana waqifun wad-dahru yajri lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri. Yace shi wajen shi ake yi tafiya din da yake, wanda yake jan shi ko shi yake jan wani, shi yake tafiya akan hanyar nan ko ku a tsaye yake hanyar ce yake tafiya da shi, ko ku shi da hanyar da a tsaye suke zamani da ke wato gudu da su. Yace shi bai sani ba, me yasa bai sani ba, yace bai sani. Kaga wannan shine dalal, shine bata, fagamniya, bilimbituwa, kidibewa, tun bai san ila yake ba, me yake yi. To wannan sakamako ne na rashin al-ilmun nafi', inda da al-ilmun nafi' ai san zai san waye halicce shi, Allah ne zai san dan me aka halicce shi, dan ya bauta ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, zai san al-ghayatu fi hadhihi al-hayat al-ibadatu lillah al-khudu'u lillah, zai san gayar da tasa aka samar da shi a doran kasa shine ya bauta wa Allah. Kaga zai san wani aiki ne yazo yi duniya, ga kuma aikin da aka dora masa, sannan kuma ga makomarsa, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kuma haka ba zai rika tambaya ina zai je ba. to wannan shine ad-dalal al-ghayyu mutun ya san gaskiya amma kuma ya kibinta kaga wannan shine kishiyar al-amal bil haqq aiki da gaskiya fad-dalal al-amal bi ghayri ilm fata shine aiki ba tare da ilimi ba wal-ghayyu ittiba'u al-hawa al-ghayyu kuma shine bin san zuciya kaga na farko bai sani ba don haka yake ta irkaniyarsa na biyu kuma ya sani amma ya take sani na farko su ne waɗanda suke wato kiristoci ko waɗanda suka kama tafarki irin na kiristoci cikin wannan al'umma kirista bai san abin da yake yi ba shirmansa kawai yake yi karansa mai ibada a gurin kirista in ka tambaye shi mai ibada ma bai sani ba ya je coci a yi waƙe-waƙe a yi tsalle-tsalle a yi tafi a yi rawa ciki na a fita kaga wannan shine abdalal hanya ta biyu hanya ta yahudawa su kuma sun sani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka san ƴaƴan cikin su karewar salayya ka san ɗanka wanda ka haifa san wannan ɗanka ne kai ka haife shi kai ka sa mai suna watakila ma akwai kama an tsaga kara tsakaninka da shi to haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yadda suka karanci sifofinsa amma duk da haka falamma ja'ahum ma arahu kafaru bihi fala'anatullahi ala al-kafir abinda suka sani din da yazo sai suka kafirci to wannan shine al-ghayyu Allah madaukakin sarki ya kore wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama duka sifofin guda biyu annabi ba zalun bane annabi ba ghawiyun bane ba zalun bane batacce bane wanda yake yin abu da ka bai san me yake yi ba kuma wanda ya san gaskiya bane ya sake gaskiya wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wan najmi idha hawa Allah ya rantsa da tauraro lokacin da ya fado yayi wokata ya ce ma dalla sahibukum ma abokinku ko abokin zamanku shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bace ba ma'ana bai yi abu da ka ba wa ma gawa sannan ko bai saki layi ba bai saki hanya ba ya san hanya kuma ya saki ta bai yi haka ba saboda haka ubangiji ya kore masa dukkan wannan sifofin miyagu guda biyu ad-dalal wal ghiwaya ya tabbatar masa da cewa shi mutum ne da Allah ya bashi wahayi wanda shi ne tushen ilimi mai amfani sannan kuma ya kasance mai aiki da abin da Allah ya dora masa fala yunalu al-huda illa bil ilmi ba a samun shiriya sai ta hanyar ilimi wala yunalu ar-rashad illa bis sabr ba a samun kuma shiriya wadda take sanin gaskiya a yi aiki da ita sai da hakuri in babu hakuri mutum ya san gaskiya amma zai kauce mata wanda ya zaka da Ali radiyallahu anhu ala inna as-sabra min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad dan haka ne sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yake cewa ku taurara inna as-sabra min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad hakuri tare da imani kamar kai ne tare da jiki wato matsayin hakuri a cikin imani kamar matsayin kai ne a jikin jiki fa idan kafa ar-ra's idan kai ya tsinki ya cire ya fita baran jasadu birra'i ba bin nuni ba a gyara baran jasadu ba bana ba baran jasadu ai halakal jasadu idan kai ya cire daga gangar jiki shi kenan gangar jikin ma ta halaka ta gama yawo thumma rafa'a sautahu sai sayyida ali ya daga muryarsa fa kala yake ala la imana liman la sabra lahu babu imani ga wanda babu hakuri tare da shi kaga wannan zai kara tabbatar maka da maganar da muka faɗa dangane da tafsirin suratul asr inda muka ce wasu malamai sun ce at-tawasi bis-sabr shine jima'u sifatil mutaqaddima kulliha idan babu hakuri to duka imanin ma ba za a samu ba shi da abin da sayyidina Ali anan yake karfafa mana ala inna ala la imana liman la sabra lahu wanda ba shi da hakuri babu imani tare da shi domin ba zai yiwu a samu imanin ba sai da hakuri da juriya domin imani shi kansa sai an yaki shaidan an yaki san zuciya wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya koro dangane da hakuri da kuma muhimmancinsa a cikin ayyukan da suke da alaka da zuciya sannan Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa wa amman rida amma abin da ya shafi ar-rida ar-rida bi qada'illah faqad tanaza'a al-ulama wal mashayikh min ashab al-imam ahmad wa ghayrihim fi ar-rida bil qada'i abin da ya shafi yarda gamsuwa al-qunu'u bi qada'illah at-taslimu li qada'illah sallama wa qaddara ta ubangiji yarda da gamsuwa da kaddara ta Ubangiji. Yace to wannan bangare ko wannan aiki malamai sun yi sabani akan sa daga cikin wato almajiran ko mabiya Imam Ahmad wa ghairihim da ma wanda ba mabiya Imam Ahmad din ba cikin sauran malaman mazhabobi sun yi sabani game da wannan aiki na ar-riba firida bil qada'i hal huwa wajibun aw mustahab sun yi sabani shin wajibi ne ko mustahabi ne ala qaulaini bisa magana biyu wato wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce mustahabi ne anan kamar yanda wani malami yake cewa walaysa wajiban ala al-'abd ar-rida bi kulli maqdi walakin bil qada لانه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقاله akwai bambanci tsakanin ar-rida bil qada'i war-rida bil maqdi akwai ar-rida bil qada' akwai ar-rida bil maqdi yarda da shi aikin shi hukuncin na ubangiji da kuma yarda da abin da ya hukunta abubuwa biyu akwai aikin Allah akwai kuma abin da aikin ya haifar an gani yarda da aikin Allah wannan wajibi ne ko ba wajibi ne wannan wajibi ne wajibi ne bawa ya yarda da aikin Allah domin aikin Allah duk wanda ubangiji akwai hikima ce babu wani aiki da ubangiji zai yi face a karkashin sa akwai hikima sawan aikin nan yayi maka daidai ko bai maka ba aikin nan mai kyau ne a zahiri ko ba mai kyau bane Ubangiji baya aiki haka nan ya shiryar da Abu Bakar ya tabar da Abu Jahl wannan duk qada'uhu ne wa qadar akwai hikima ta cikin shiryar Abu Bakar da kuma tabewar Abu Jahl shiryar Abu Bakar aiki ne mai kyau ya shiryu ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai kyau tabewar Abu Jahl ya kibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta masa zagon kasa yana kokari ya ma zai halaka shi aiki ne mai kyau aiki ne mara a nan kaga yarda da aikin aikin da Ubangiji ya yi na ya sanya wannan shiryayye ya sanya wannan batacce wannan wajibi ne ka yarda da wannan yarda da shi karan kansa abinda wannan aikin ya haifar na shiryar Abu Bakar da kuma tabewar Jahal Abu Jahal kaga akwai bambanci ina so kwakwalwar ku tai aiki ana ar-rida bil qada'i ay bi fi'lillah wannan wajibi ne ar-rida bil maqdi abinda ya hukunta din shi kuma kansa to akwai tafsir akwai bayani a karkashin wannan abinda ubangiji zai hukunta imma an yakuna hukman shar'iyyan aw yakuna hukman kauniyan mun yi maganar wannan a baya don haka ku malamai ne anan al-hukmu shar'i da al-hukmu kauni imma an yakuna hukman shar'iyyan ko dai abinda ubangiji ya hukunta din hukunci ne na shari'a kamar ubangiji ya farlanta mana sallah farlanta mana sallah hukuncin sa ne ko ba hukuncin sa bane qada'uhu ne wajibi ne mai yarda da wannan ko ba wajibi bane wajibi ne ubangiji ya farlanta mana zakka wajibi ne mai yarda da wannan ko ba wajibi bane wajibi ne ubangiji ya farlanta mana muzamma ya masu gaskiya wajibi ne mai yarda da wannan ko ba wajibi bane wajibi ne mai yarda da qada'uhu wajibi ne mai yarda da al-maqdi din shi kansa kaga wannan al-qada' ne ash-shar'i الحكم الشرعي المقضي هنا حكم شرعي قولنا المقضي شرعي وبنجي يهرم تكيس الكيس بغير حق وبنجي يهرم تتم موشي بترد مسؤابة وندق أحكام شرعية واجبين متنية جدا وانا wajibi ne ya gamsu sawa'un ya masa daidai are ko bai masa daidai are ba ya ji zai iya yi ko ba zai iya yi ba kila sai yadda da wannan akwai kuma al-qada' al-maqdi wanda yake abinda al-kauni abinda ubangiji zai hukunta zai iya zama kauni ne ubangiji ya hukunta wani abin da ya shafi rayuwarka ta nan duniya ba wanda ya shafi addininka ba to kaga shi ma anan ya rabu biyu akwai ma yula'imun nufus akwai ma la yula'imun nufus akwai abinda rai take so zuciya take so dan adam yake sha'awa agogon dan adam baya so ubangiji ya hukunta ya baka dukiya ya baka 'ya'ya masu biyayya masu tarbiya ya baka matsayi a cikin mutane ana girmama ka, zaka so wannan ko ba za ka so? Sai an ce kayi rida a nan ko ba sai an ce ba? Ya ce maka ar-rida huna wajib, wannan fitri ne, ar-rida huna fitri. Ba wanda Ubangiji zai bashi matar da yake so, ya bashi ƴaƴa, ya bashi dukiya, ya bashi kwanciyar hankali, ya bashi lafiya, kuma sai an masa wa'azin cewa an tarda bi qada'illah. Ba buƙatar haka, saboda wannan rida ne bi amrin fitri mula'imin lillah. Akwai kuma allazi la yula'imun nufus, abinda ba rai ba ta so, mutum yana da shi ya rasa, ya dawo fakiri, ko kuma tun farko ma ita zama fakirin, kai rai ba ta son wannan. Ko mutum ya kamu da rashin lafiya, zazzabi, mura, ciwon kai, ciwon kafa, wata dai rashin lafiya ta za ta iya sa shi damuwa. Wannan abu ne da ke la yula'imun nufus, mutum Allah ya jarrabe shi da rashin wani masoyinsa. Kaga wannan wani abu ne wanda shi ma la yula'imun nufus, wannan duk yana cikin qada'ullahi kauni ba shar'i ba. To anan mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan kasan na biyu. Maratib ne guda hudu, martaba ce guda hudu. Akwai martabatu tafakkur, akwai martabatu sabr, akwai martabatu rida, akwai martabatu shukr. Martabatu tafakkur shi ne mutum ya nuna bacin ransa a aikace ko a magance. Ubangiji ya jarrabe shi da wani abu, ya fito yana nuna bacin ransa a fili ta hanyar yayi wata magana mummuna, ko kuma ta hanyar yayi wani aiki mummuna. Wannan shi ake kira as-sakhat bi qada'illah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna man shaqqa al-juyuba wa latama al-khududa wa da'a bi da'wa al-jahiliyya. Wanda duk ya rashi a dalilin rashin da yayi ya rika malin fuskarsa, ko ya rika ainihin ya rika yaga tabuwarsa, ko kuma ya rika yin da'awa, kira maganganu irin na jahiliyya, kaga anan ya nuna bacin ransa ta hanyoyi biyu. Ya nuna bacin ransa ta aiki shine min shaqqil juyub, ya dinga yaga rigarsa, ko kuma ya rika marin kansa, kaga wannan ta bangaren aiki kenan. Ko kuma ya rinka da'awa bi da'awal jahiliyya, ya rika fadar miyagun kalmomi, ce ab Allah kamar ni kadai ne, kamar ni kadai ne, me muka yi? Kamar yadda zaka ji wasu jahilai sun shiga kasuwa sun rasa ciniki, sai a ce kai yau kamar mun zagi sama. Musulmi zaka ji yana fadar wannan magana, wai bai samu ciniki ba a ran, wai sai ka ce mun zagi sama. To wannan shine at-tasakhkhut, wannan haramun ne mutlaqan, haramun ne a ce musulmi yana da wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan. Kaga wannan ita ce martaba ta farko, mataki na farko. Mataki na biyu as-sabr, haƙuri. Haƙuri shine duk da abin yana ma ciwo a rai, yana maka zafi a ranka, amma kai ƙoƙari ka danne duk sanda aka tuntube ka, sai ka faɗi kalmar ne dai. Haka Ubangiji ya hukunta, abinda Ubangiji ya kaddara ne. Wannan baya hana aga kana hawaye, wannan ba zai hana aga kana kuka ba da hawaye, amma kuma ba za a ci kalmomi miyagu tare da kai ba. Wannan shine as-sabr. Ar-rida shine mataki na uku. Shi as-sabr shi ma wajibi ne, wajibi ne kai haƙuri, kada a ji miyagun kalmomi a wajenka, kada a ga mummunan aiki tare da kai. Wannan matakin shi ma wajibi ne dangane da qada'ullah. Sannan mataki na uku shine matakin ar-rida. Ar-rida shine a ganka munsharihan nafsi, da shi abu ya same ka na bakin ciki, amma kuma sai a ganka hankalinka kwance, ba kai ne ma watakila zaka lallashe su, a ga kai abin ya fi shafa, amma in wasu sun zo suna nuna alhini kana lallashin su. Kaga wannan matakin shine malamai suka yi sabani a kansa, shin wajibi ne shi ma ko ba wajibi bane? Shine magana da Ibn Taymiyya yake cewa hal huwa wajibun aw mustahabbun ala qawli. Wasu suka ce wajibi ne, wasu suka ce a mustahabbi ne, dan ba kowa zai iya wannan ba. Haka mustahabbi ne, ba tilas bane a samu ka kai wannan matakin, amma kuma in ka kai wannan matakin, wannan yana nuna matsayinka ya daukaka gurin Allah. Sannan mataki na hudu shine martabatu shukri, wato musiba ta samu mutum kuma ya gode wa Allah akanta. kaga wannan shi kuma ai ya dara wancan wato ubangiji ya jarrabe shi da musiba kuma ya goje wani ya ce to ya zai godiya kuma akan musiba musiba kuma ya goje na'am saboda wannan jarraba da ubangiji yayi masa kuma yayi hakuri ubangiji zai bashi ladaa zai dauka kamar martabarsa akai zai zama mata alkhairi ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabatu as-sara'u shakara fa kana khairan lahu in asabatu ad-dara'a sabara fa kana khairan lahu hakurin da zai yi ubangiji ai zai dauka kamar tabbata da wannan zai tsara masa lada zai cika masa mizanin sa da wannan to ai kaga wannan ni'ima ce daga ubangiji in yayi godiya akan ta yayi godiya akan abin da yake ya cancanci godiya an gane ko to kaga wannan matakin shi kuma ya kara sama sosai ya kara nisa to haka mutane suke dangane da al-qada al-kauni al-qada al-rida bil fi'l hada wajib ar-rida bil maqdi shi ne yake buƙatar wannan tafsilin wannan bayanin daki daki wani zai iya cewa to yaya abu daya ta wani bangare ka ji kaso ta wani bangare ka ji kaki na'am zai yi abu guda daya ta wani bangaren ka so shi ta wani bangaren kuma ka ki shi wato misali anan mutuwar makiyinka kuma makiyinka ta wani bangare maka dadi ta wani bangaren kuma ba so ba haka ne kun fahimta makiyinka ne kuma makiyinka kaga in ka duba ta cewa makiyinka ne dama kaga ba za ka damu ba in kuma ka kula cewa makiyin nan naka da yake kokarin halaka ka ne ya mutu wato kana da wani makiyi can da yake ta sa'ayya zai ga karshen ka shi kuma wannan da ya mutu din wanda shi ma makiyinka ne kuma makiyin wancan ne kaga anan ta bangaren kasancewar sa makiyinka zaka ji dadi ta bangaren kuma makiyinka ne mai kokarin halaka ka ka rasa wani mai taya ka yaki dan kuma sai ka ji ba dadi kaga abu daya ne amma kuma ta wani bangaren ka so abin ta wani bangaren kuma ka ki shi malam yace fa ala al-awwal yakunu min al-a'mal al-muqtasidina wa ala al-thani yakunu min a'mal al-muqarrabina ala al-awwal magana ta farko da yake wajibi ne sai ya kasance kenan ar-rida bil qada'i min a'mal al-muqtasidi ar-rida yarda da hukuncin ubangiji yana daga cikin ayyuka na al-muqtasidina waɗanda suke tsakatsakiya waɗanda ba su yi watsi da shari'ar Allah ba wa kuma su je can sun zama manya manya ba waliyai manya manya jima-jima zama sun yi aiki da abin da ke wajibi in kuma an ce ar-rida bil qada'i mustahab kaga wanda ya kai wannan mataki ya shiga cikin al-muqarrabina kuma ya shiga cikin waɗanda suka ƙara matsayi har suka kusanci ubangiji sosai qala al-hasan al-basri ar-rida aziz hasan al-basri yace yarda bil qada'i da hukunci na ubangiji abu ne mai wahala walakin as-sabra mi'walul mu'min sai dai hakuri makamin mu'mini ne wanda da shi zai yaki shaitan da shi zai yaki zuciyarsa da shi zai yaki kaidin duniya sai ya ce mi'walul mu'min sai ya ce kuma mu'awwalul mu'min abin dogaran mu'mini ne idan ya rasa samun rida bil qada sai ya dogara kuma akan hakuri wa qadr ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ibn abbas in istata'ta an ta'mala lillahi bir rida ma al yaqin fas'al fa in lam tastati' fa inna fi sabri ala ma takrahu khayran katira an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fada wa abdullahi dan abbas yace in kana da hali kana da iko kai aiki dan Allah bir rida da yarda da kaddara sama al yaqini tare da sakankan cewa kana iya yin wannan fas'al to ka aikata haka fa idan tastati in ba za ka iya yin aiki bir rida bil qada'i ba fa inna fi sabri ala ma takrahu khayran katira to kai hakuri bisa abinda kake ki wannan yana da alkhairi mai yawa wannan riwaya tana da rauni bata inganta ba wala Allah shi yasa ibnu taymiya ya bude ta da kalmar ruwaya dan ishara zuwa ga rauninta ولهذا لم يجيء في القران الا مدح الصارادين لا اجابه ذلك da mun karanta wannan ba zamu tsaya anan insha Allah sai sati na gaba zamu karanta domin mu ƙara bayani akan wannan gaba ta arida da kuma alaƙar ta da as-sabr bil qada'i wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah shiga kwatamalan ni da dan shi'a ne amma sanadiyar wani da ke kawo ni majalisin nan na fahimci sunna amma malam ina son sanin menene ainihin abinda ya hada Muawiya da sayyidina Ali fada bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan a karatun Mu'tiyatul Kubra mun yi wannan magana mun fadada ta inda mutum zai koma ya samu amma a takaice zan fada maka abinda ya hada su fada wasu shedanu ne wato wasu shedanu ne waɗanda suka kashe sayyidina Usman su ne suka hada rigima tsakanin mutanen Kufa da mutanen Sham domin ba su so a zamu zaman lafiya ba domin samun zaman lafiya zai sa a gano su su suka yi wannan aika-aika a yi musu hukunci na wanda ya kai shirai sai suka rika kiza duka bangarorin biyu domin a samu tashin hankali su suka hada rigimar a waqatul jamal wanda aka yi tsakanin rundunan na Aisha da Ali sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda su duka su suka hada rigimar da ta kasance tsakanin rundunar mutanen Sham da kuma rundunar mutanen Kufa karkashin jagorancin sayyidina Ali Allah ya yarda da su gaba daya bayan kashe sayyidina Usman sayyidina Ali shi ya zama khalifa sayyidina Muawiya shi ne gwamna a Sham wanda ya jima yana rike da wannan matsayi tun ma kafin zuwan sayyidina Umar tun ma kafin zuwan sayyidina Usman bayan kashe sayyidina Usman aka nada sayyidina Ali a matsayin khalifa sayyidina Muawiya bai ja a kan wannan matsayin ba don ya san cewa babu shakka sayyidina Ali ya fi cancantar ya zamo khalifa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan rasuwar sayyidina Usman da haka babu inda za ka samu cewa Muawiya yana da awar shi ya cancanta da wannan shugabanci ba za ka samu wannan ba abinda Muawiya ya rika magana a kansa shine a kamo waɗanda suka kashe sayyidina Usman a yi musu kisasi saboda shi waliyul dami ne domin danginsa ne shi sayyidina Usman yana cikin dangin sayyidina Muawiya dukkaninsu banu Umayya ne saboda haka Allah kuma ya bashi wannan dama wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da haka yana rike da wannan ayar cewa wanda Allah ya ce duk wanda aka kashe masa dan uwa to mun bashi hujja sai ya nemi jinin dan uwansa illa iyaka kada ya wuce gona da iri wajen neman haƙƙinsa innahu kana mansura kuma shi ga neman haƙƙinsa wanda ake ce ba kuni to karkashin wannan aya ta sa shi Muawiya ya ce to yana neman abikadin jinin waɗanda suka kashe sayyidina Usman su kuma waɗanda suka kashe sayyidina Usman galibin su da yake baki ne da suka zo ba ƴan Madina bane sun zo da garuruwa ne kuma ƙauyawa ne ba wasu malamai bane ba wasu habbai bane ba wasu wanda suka shahara da ibada ko wani abu bane ƴan tawaye ne wanda Abdullahi bin Saba al-Yahudi ya zugo su dan su zo su kawo hatsaniya a musulunci da suka yi wannan aikar sai suka shige cikin kuma rundunar sayyidina Ali saboda haka sai suka yi karfi a cikin rundunarsa ba za su so a ga a samu sulhu tsakanin bangarori biyu ba domin in aka samu sulhu su kashin su ya bushe da haka duk inda suka ga za a samu wani dan sassauci da su sai kuma su zuzuta wutar su za su je su fada ma waɗancan da fada da sara kaga dole su kuma su dauka cewa rundunar sayyidina Ali ce ta kawo musu hari su ma su tashi domin kare kansu kaje yadda aka yi yakin mai ya fantsama har ya gawurta wanda da karshe dukkan su bangarorin biyu suka yi ta nadama sayyidina Ali har ya mutu yana da dama wannan yake da ya sani bai yi shi ba to wannan shine in ka karanta tarihi a lissai ba da niyyar ka zagi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam za ka gane wannan kuma su mutane ne wanda suna yin daidai suna yin kuskure abinda mu ahlus sunna muka yarda da shi a aqidance cewa babu shakka bangaren mutanen Kufa shine akan daidai bangaren sayyidina Ali kenan bangaren sayyidina Muawiya ijtihadi aka samu ta wannan bangaren kuma sun yi kuskure sai dai wannan kuskuren nasu kuma ba shi yake nuna cewa sun zama mutanen banza da za ta zazzage su ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai a lokacin su Sa'ad ibn Abi Waqqas su Abdullah ibn Umar su Abdullah dan Abbas amma ba a ji sun zage bangaren Ahlus Sham ba bal ma kin shiga rigima suka yi ba sa tare da bangaren Ali dan sun san akwai ƴan tawaye a cikin rundunarsa ba sa kuma cikin bangaren mutanen Sham dan sun san ijtihadin su akwai kuskure don haka malamai suke cewa awla ta'ifatayn bil haqq sune mutanen sayyidina Ali sannan kuma waɗanda su kuma suka fi dacewa sune wanda ba su shiga rikicin ba kwata kwata wanda suka zama ƴan kallo saboda haka wancan waɗannan al'umma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, sannan waccan al'umma ce da Ubangiji ya kan ya katange ya kare hannayenmu, bamu yi wannan zamanin ba, balle a ce mun yi musharaka da takobinmu wajen zubar da jinin wani, to Ubangiji ya tsare hannayenmu bamu zubar da jinin wani ba, bai kamata kuma a yanzu mu bata bakinmu ta hanyar cin mutuncin wani ba. Shin ya halatta idan mutum ya mutu a yi mishi sadaka bayan wani lokaci? Ya halatta a yi masa sadaka mutlaqan ba tare da kayyade lokaci ba, kamar yadda wasu suke yi. Ita sadaka a karan kanta ta halatta ga mamaci, ka yi masa sadaka da dukiyar da ka mallaka, ba da dukiyarsa da ya aje ta magada ba. Kada kwashi dukiyar magada ka ce ka yi masa sadaka da ita, ta magada ce in an raba gado kowa aka bashi haƙƙinsa, to in ma mutum ya ga dama zai iya cewa shi dukiyar da aka bashi gaba ɗaya zai yi wa mahaifinsa sadaka da ita, wannan ganin damansa ne. Amma in ba a raba ba bai halatta ka taɓa dukiyarsa ka ba wani limami ko ka ba wasu ƴan kallo su cinye ba, in sun yi haka to sun ci dukiyar marayu. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, saboda haka wuta suke ci balbal. Sannan idan za ka yi masa sadaka bi hurri malika da dukiyarka taka ta kanka, to ba sharadi ba ne sai ka kayyade rana, ka ce rana ta uku ko rana ta bakwai ko rana ta arba'in ko ta shekara, ko ba sharadi ba ne sai ka tara mutane a kofar gidanka da safe kowa yana jiran ka zo ka bashi. A'a, sadakan nan in ranar da aka yi rasuwan nan kaga za ka yi tayi, in bari bayan kwana goma ka yi tayi, bayan kwana ashirin tayi, kuma ka je ka samu masu bukata ka danka musu a ko'ina ne, ba ma tare da mutane sun san ma ka yi sadakan ba, in ba shi wanda ka bawa ba. Wannan ita ce ta sunna, ita ce wadda Ubangiji zai baka lada a kanta. Amma wanda zai kayyade rana ya kuma tara mutane a kofar gidansa a ce yau sadaka uku ko sadaka bakwai ko sadaka, wannan bid'a ce, ba ta halatta ba. Ya halatta idan ina sayar da littafi, idan na ce yanzu za ka biya naira dubu, in kuma sai nan gaba bayan wata ɗaya ka biya dubu da ɗari biyar, barin wannan shi ya fi. Malamai sun saɓani akan irin wannan cinikin, ka sa ma abu farashi biyu, ka ce in farashin yanzu ne dubu ɗaya, amma in farashi ne sai bayan wata ɗaya za ka biya ko ƙarshen wata za ka biya, sai ka ƙara dubu ɗari biyar a kai. To kaga wannan wasu malamai duk da suna ga halaccinsa, wasu kuma suna ganin bai halatta ba, domin akwai karɓar wani ƙari muƙabilin ajal, kamar ka ɗaga masa ƙafa ne ka ɗan bashi tazara, a dalilin wannan tazara ɗin kuma ka ƙara masa kuɗi. Kaga wannan shi ne riban nasiya, kamar wanda aka ba wa bashi idan ka ƙara masa kwanakin biya to kuma sai ka ƙara masa akan kuɗin da ka bashi, wannan ita ce riban nasiya. Don haka wasu sai suka haranta wannan. A hadisin Abu Huraira suka yi hujja da shi, man ba'a bai'atayn fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba, wanda ya yi ciniki biyu a ɗaya, abu ɗaya ne amma ya masa ciniki biyu ko yanzu ko an juma, to suka ce falahu aw kasuhuma, annabi ya ce ya karɓi farashin da yake mafi ƙanƙanta, aw riba ko ya karɓi mai ƙari ɗin amma ya ci riba. To wannan ta sa wasu malamai suke ganin bai halatta ba, wasu kuma suna ga in cinikinsa ɗaya ne, wato cinikinsa guda ɗaya ne, shi baya sayarwa kuɗi hannu, shi ko da yaushe sai dai ya baka bashi ƙarshen wata ka biya, don haka shi farashinsa ya ƙara na wanda za a saya kuɗi hannu, amma shi baya sayarwa kuɗi hannun tun farko, ma ba zai ce maka ga kuɗinsa yanzu ba ga kuɗinsa an juma. To wasu suna ganin wannan bai'a ce guda ɗaya ba, bai'ataini ba ce fi bai'a. To kaga anan dai abinda duk ya fi shi ne ka guje ma wannan, kuma ka san cewa ka sauƙaƙa wa ɗan uwanka wani abu ne na musulunci kake yi. In kana zo usratin, in kana zo usratin fa nadratun ila maitara, idan me wanda yake cikin kunci ne ba ya da shi, ka wato ka daga masa kafa, kai masa jinkiri har zuwa lokacin da Ubangiji zai hore masa. To kaga wannan wanda zai rika yin wannan shine za ka ga kuma Ubangiji yana albarka a cikin kasuwancinsa. Wannan kuma yake cewa ina son ƙarin bayani akan follow up da ake yi wajen neman aiki ko don shiga wata makaranta, kuma ya matsayin tawakkali a nan. Baya saba tawakkali, tawakkali shi ne al'aqdu bil asbab, al'isti'anatu billahi ma al'aqdu bil asbab, ka nemi taimakon Allah tare da ne riko da asbab. Wato yana daga cikin riko da asbab shi ne ka je ka bibiyi wannan abu, an gane ko? Wannan yana da cikin al'aqdu bil asbab, don haka baya koda tawakkali wane ne? A to kuma wani abu da za a ba shi ne follow up ɗin ba. kalmar dai abinda take nufi ka bibiye abinka ka ga ina ya kwana
shine
wani abu kuma da zaka ba wani idan ya kasance wani haƙƙin ka ba zai fita ba akwai wasu miya gusu in ba an ba su ba to ba za su baka ba anan in ka ba su kai ba ka da laifi su da suka karba su suke da laifi wannan kuma yake cewa ya hukuncin mata maza a wajen gado to wai kuma yana son bayani cikakke wato idan aka tambaye shi dan Allah ka taba gama ta mazan nan kai in ma ka gan shi guda nawa ne a garin akwai wani dalibi zai yi PhD a jami'a mutumin gane ni sai yace shi zai yi bayani akan hukuncin kunsa mushkil wato kunsa mata maza wanda an kasa bani bance namiji ne ko mace ne shine malaman suka kira suka ce kai a gane dan Allah ka taba ganin kunsa mushkil yace shi a kauyen ku akwai ba in akwai a gane kana jin za su kai nawa a littafi kawai ya gani to yanzu sai sabila ka zauna shekara 4 ko 5 kana bincike akan abin da zaka je ba zaka samu kowa ba ko haka mutum ba gan shi ba amma kai shekara 5 kana koyan hukuncen kun sa mushkil ga mushkil nan gaban ka da yawa abinda malamai suke faɗa kunsa wanda yake mata maza ana masa hukunci da abin da yafi amfani da shi ko yake amfani da shi cikin gabobinsa mafitsararsa da wanda yafi amfani da shi tana idan namiji yafi amfani to namiji ne idan mace ne shikenan wannan shi da abin da suka faɗa abin da ya shafi matsalar kuma wannan matsalar kace ni ban san wani ba akan wannan to irin wannan kaga har mutum yace sai an masa bayani cikakke kai malam Abdullahi mai ba da tambayoyi ba tambaya da tafi wannan muhimmanci Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gangantakar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.